الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما من به وما أولاه وأشكره سبحانه على جميع نعمه وآلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهداه إلى يوم الثبات والقرار والدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاه وسارعوا إلى مغفرته ورضاه واعلموا أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 10 سنين بعد البعثة وقبل الهجرة يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك بالله ويدعو الأمة إلى طاعة الله وينهاهم عن معصية الله وبين للأمة أركان الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه فمن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد وهي أصل الأصول وهي مفتاح الجنة وعنوان السعادة ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان كما قال وهب بن منبه رحمة الله عليه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك قيل لحسن البصري رحمة الله عليه إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها دخل الجنة نعم ولها ركنان هما النفي والإثبات ولها أيضا 7 شروط ذكرها العلماء الأعلام وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول ونظم هذه الشروط بعض العلماء فقال علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وإنقياد والقبول لها وقال آخر العلم واليقين والقبول والإنقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'ima da kamala ta musulunci inda ba dan falalanka ba da ni'imanka da ba mu kasance musulmai ba ya Allah muna gode maka bisa wannan ni'ima ya Allah muna ƙara gode maka bisa ni'imominka akan mu na zahiri da na batini muna kuma shaidawa kai kadai ka cancanta abota mishi muna shaidawa ba abun bauta bisa ga cancanta sai kai muna kuma shaidawa annabi Muhammad bawanka ne manzonka ne ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin alayensa gaba daya da dukkanin sahabban shi gaba daya da duk wanda ya riko da tafarkin su ya riko da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ran tashin kiyama. Dan uwa masu girma, lalle ya zama wajibi akan kowa ya ji tsoron Allah, hakikanin jin tsoron Allah, mu kuma yi gaggawa wajen neman gafaran Ubangiji, mu yi gaggawa wurin neman yardan Ubangiji subhanahu wata'ala. Yan uwa mu sani, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi dan ya zama rahama ga duniya. Ya zauna a Makka shekara 13 yana kiran mutane zuwa ga tauhidi kafin hijira, yana kira zuwa ga kadaita Allah shi kadai tallin talla ya daya, yana kuma tsirata yana ainihin gargadan mutane, yana jan kunnan su dangane da shirka. Ya kira al'umma zuwa ga yawa Allah da'a, ya kuma hani mutane dangane da sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bayyana wa mutane rukunan musulunci, musuluncin da Allah ba zai karbi wani addini ba in ba wannan musuluncin ba. Lallai rukunan musulunci guda biyar mafi girma daga cikinsu ita ce kalmatul shahada. Shi yasa wannan hudubar tabu ta zamo kamar karishe ne ko kuma ciko ne na hudubar da muka fara akan la ilaha illallah a satuttukan da suka gabata, wanda wannan yau zai zamo ita ce hudubar ta karshe a ainihin wannan maudu'i da muka dauko na la ilaha illallah. Daga sati na gaba kuma za mu tashi akan Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan uwa masu girma, kalimatul shahada ita ce kalma tilo guda ɗaya tak da take kai mutum zuwa ga aljanna, ita ce mabudin aljanna, ita ce adare shi na ainihin samun arzikin duniya da lahira. Amma fa mu sani kalmar shahada kadai ba ta aiki sai da waɗansu ababe. Tunda an ce ita ce mabudin shiga aljanna, to dukkanin wani makullin da ba shi da haƙwara ba zai yi aiki ba. Duk lokacin da aka ce ga wani makulli amma haƙwaran shi sun sude, sun ainihin lalace, ko da ka sa ba zai maka aiki ba, haka ita ma kalimatu shahada take. Tana da waɗansu haƙwara guda bakwai wanda sai ya zanto sun cika suna nan daidai wa daida kafin ka bude ka shiga aljanna. Ɗaya daga cikin magabata Wahab ibn Munabbihin, Allah kara mishi rahama, aka ce da shi shin kalmar shahada kan ba ita bace mabudin shiga aljanna? Sai ya ce bala, amma fa ka sani babu wani mabudi face yana da ainihin haƙwara. Idan ka zo da mabudin da ke da haƙwara, in ka murda sai ka bude ka shiga, in ba haka ba, ba za a bude maka ba, wannan makullin ba zai aiki ba. Sai sa ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai Al-Hasan al-Basri, Allah kara masa rahama, yake cewa aka zo aka ce da shi ga waɗansu mutane suna cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna. Sai yake cewa da su man qala la ilaha illallah, duk wanda ya furta wannan kalmar la ilaha illallah wa adda haqqaha, amma fa ya zo da haƙoƙinta, ya ba da haƙoƙinta da sharuɗanta da farillanta da wajibanta da sunnoninta, ya zo da komai da komai, to shi ne wannan kalmar za ta shigar da shi aljanna. Kamar kai ne ka zo ka yi sallah, babu tsarki, babu alwala, baka kalli alƙibla ba, dukkanin sharuɗan sallah gaba ɗaya ka ruguza su, wannan sallah za ta ma amfani? Ba za ta yi amfani ba. Haka kalimatul shahada ma take. Kafin Allah karɓi sallanka akwai sharuɗa, akwai rukunai, akwai sunnoni. Idan ka kauce musu wannan sallan ba za ta maka amfani ba. Ka zo kai sallah ko mai kyawunta amma ka kalli yamma da gangan baka da sallah. Ka zo kai sallah ko mai kyawunta babu alwala, babu taimama, wannan sallan Allah ba zai karba ba. Ka zo kai sallah ko da alwala amma kana da janaba ko kuma kai fitsari baka kama ruwa ba, Allah ba zai karba ba. Dole ka waɗansu ababe da sai in sun cika kafin a karɓi sallanka, haka ita ma kalimatul shahada take. Shi abin da da yawa daga cikin mutane ba sa ganewa, ai muna furta la ilaha illallah, amma da ka furta wannan kalmar kai aiki dai ta a aikace, ka zo da rukunanta, ka zo da ainihin wajibanta. Malaman musulunci sun lissafa ababe guda bakwai wanda waɗannan su ne tiraku na kalimatul shahada. Sai an same su sun cika kafin wannan kalmar ta aiki ta ainihin amfane ka ranar gobe kiyama. Sabanin wannan kalmar ba za ta ma amfani ba, ba za ta yi aiki ba, Allah ya kiyaye. sharuɗa ne guda bakwai ga sunan kamar haka wanda malaman musulunci sun bi diddigi karkashin Qur'ani da hadisi suka zakulo waɗannan ababe kamar yadda suka bi karkashin Qur'ani da hadisi suke zakulo farillan sallah da farillan azumi da hukunce-hukunce haka ita ma kalmar shahada aka mata suka ce shar'i na farko shine al-ilmi ya zamo kana da ilimin wannan kalmar da ka furta al-ilmu bi ma'ana hakeza la ilaha illa Allah to menene ma'anarta tana da manyan rukunai guda biyu na farko an-nafyu wal isbat korewa da tabbatarwa lokacin da kace la ilaha ka kore duk wani abu bautan da ba Allah ba lokacin da kace illa Allah ka tabbatar da bauta ga Allah shi kadai tallintal wannan sune rukunan kalmatu shahada guda biyu sharuɗanta guda bakwai kuma na farko al-ilmu shine ilimi me yasa malamai suka kawo al-ilmu a matakin farko saboda cikin al-Qur'ani mai girma Allah da yazo tun a Makka inda akai gwagwarmayar tauhidi sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu la ilaha illa Allah fa'alam sai ya ce ka sani la ilaha illa Allah ba abun bauta bisa ga cancanta sai Allah sai malamai suka ce Allah ya fara ce masa ya sani ya nemi ilimin wannan kalmar menene ma ma'anarta abu na biyu a cikin alqur'ani mai girma wannan ayat tana cikin suratul muhammad ko suratul kitab a wani gaba cikin suratul zukur Allah sai ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun illa man shahida bil haqqi sai fa wanda ya gaskata kalimatul shahada ya yadda da ita wa hum ya'lamun kuma alhali suna da ilimi sun san me suke furtawa ya zanto wannan sharadi ne na farko daga cikin aikin kalmar shahada da za ta amfane ka ranar gobe kiyama ka san me kake furtawa ya tabbata cikin sahihul bukhari daga babban sahabi usman dan affan Allah kara masa yadda yake cewa annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna duk wanda ya mutu kace wa huwa ya'lamu alhali yana da ilimi ya san la ilaha illa Allah ya san me kalmar ke kunshe wani sako take isarwa me take korewa me take tabbatarwa ya san wannan yana da cikakken ilimin ta to dakhala al-janna zai shiga al-janna wajibi ne ka nemi ilimin sanin la ilaha illallah sai sa malamai suka tarbuce akan kawai la ilaha illallah la ilaha illallah ba ai ta furta ta ba ana zikiri ana tsalle ana dukan kirji ba shi ake nufi ba a me kake fada kana ta furta ta ba ka aiki ne ta aikace ba za ta maka amfani ba ya zanto kana fadin la ilaha illallah a zikiri kuma kana aiki ne ta a cikin rayuwarka shine sai ta amfane ka ranar gobe kiyama sharadi na biyu al-yaqini ya zama kana da yaqinin abin da ka faɗa ba ka faɗa bane kana kokonto saboda me Allah cikin alqur'ani mai girma yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi yace thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus salihun innama adatu hasrin a wajen malaman larabci abun sani kadai al-mu'minuna mummunai sanannu su ne waɗanda yake sun yi imani da Allah da manzo sai ce sun malanyar tamu sanan babu kokonto babu shakku a cikin wannan imanin nasu sun malanyar tamu idan ka furta kalman kana kokonto to kalman ba za ta ba amfani ba ya zamo kana da yaqinin jaziman cikakken yaqini 100% ba a buƙatar 99 a wurin kalmar shahada ana buƙatar yaqini 100% dangane da kalmar da ka furta to sai malamai suka ce sai Allah ya sanya sharadin zaman ka mai imani sun malamiyar tabu ya tabbata cikin hadisin Bukhari daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda yace manzon rahama ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullahi wannan kalma ta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai annabi yace ita wannan kalma la yalqa allaha biha bihima abdun ghayru shakin fihima babu ni bawa a duniyar nan da zai gamu da Allah ranar gobe kiyama. Yana mai furta wannan kalman amma babu shakku ko ne da kwayan zarra cikin zuciyar shi illa da khalal janna fa ta shiga aljanna. Ke zanto babu shakku cikin abin da kake furtawa, yanda ka furta a baki haka yake a zuciya, kuma haka yake a aikace a cikin rayuwarka. Yasa annabi ce gairu shakkin, ya zama babu kokonto a cikin abin da kai mai furta. A wani hadisi na Imam al-Bukhari daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda, hadisi ne mai sai a wata gaba sai annabi ce da Abu Hurairah, yace ka zagaya bayan katangan nan ko bayan wannan dangan, idan ka zaga baya sai ce duk wanda ka gamu da shi, duk wanda ka hadu da shi, haka annabi ce da shi, yana mai shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, mustaqinan biha qalbuhu, amma zuciyar shi yana da cikakken yaqini game da abin da yake furtawa. Fa bashirhu bil jannati, kamar shi albishir da gidan aljanna. Haka Abu Hurairah ya fita da ya hadu da kai, kana la ilaha illallah kayan da jaziman, to annabi ya ce kai dan aljanna, kana da cikakken yaqini baka gogonto, in kace eh to annabi ya ce da maka albishir kai dan aljanna. To kaga sai annabi ya sanin sharadi, daga cikin sharuɗin da zai shigar da mutum aljanna ya zanto baya kokonto game da kalmar da ya furta. Sharadi na uku, al-qabul, karɓan wannan kalmar da ka furta. Ya tabbata cikin Al-Qur'ani mai girma a wurare daban-daban, Allah ya bada labarin kafirai, yace ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratal jahim, yace ku tara azzalumai, mushrikai da dangoginsu da duk abin da suke bauta wanda ba Allah ba, ku shiryar da su zuwa ga hanyar jahannama ranar gobe kiyama. Haka Allah zai ga mala'iku, ku tara mushrikai da azzalumai da duk masu ainihin hada kai da su a wajen shirka da sabon Allah, ku shiryar da su, ba su san hanyar wuta ba ku nuna musu, ku ce nan ne hanyar jahannama, maza yalla aka ma hanya. Haka mala'iku za su ga azzalumai, Allah kiyaye. Sai Allah ce waqifuhu, suna kan hanyar wutan ba sai kuma a tsaye da su. Allah ce ku tsaye da su, innahum mas'ulun, ai su din abun tambaya ne, ba za a tura su kawai su je wuta, a'a sai a musu tambaya ɗaya bayan ɗaya, su tabbatar wa kansu ne su mushrikai ne, su tabbatar wa kansu cewa su azzalumai ne. Sai ya ce waqifuhum innahum mas'ulun, ku tsaye da su, su abun tambaya ne, kamar ka ce to Allah mai za a tambaye su. Ya ce innahum kanu idan qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, dan sun kasance a gidan duniya, idan aka ce da su su faɗi la ilaha illallah suna girman kai, ko kuma sun furta kalman amma ba su aiki da abin da kalman take kunshe da shi. Musulmi ne amma yana shirka, yana zuwa gun bokaye dan biyan wata bukata ta duniya. Musulmi ne yana tsafi dan ya kuɗi, musulmi ne yana tsafi dan ya ci zaɓe, musulmi ne yana tsafi dan ya samu ɗaukaka, musulmi ne yana kaza yana kaza, kawai dan duniya. Sai Allah ce ku tsaye da su, sai an tambaye su, sun furta kalma amma ƙarya suke, a bayan fage suna abin da ya warware wannan abin da suka furta, Allah kiyaye. Kaga hazarin kalmatu shahada kenan, idan ka zo wurin Allah ba tare da ta zama cikakken kalmatu shahada ba. Allah ce ku tsaye da su, a musu tambaya saboda sun kasance suna girman kai. Allah ce wa yaquluna a inna la taliqu alihatina li sha'irin majnun, Allah ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al-mursalin, ƙarya suke. Annabi kan ya zo ne da gaskiya, ya zo ne da tauhidi, ya zo ne da kalmatu shahada shine al-haqqu, yace wa saddaqa al-mursalin, ya kuma gaskata duk annabawa su gabace shi. Duk wani manzo da ya zo annabi ya ce wannan annabin gaskiya ne, bai kareta kowane annabi ba, kuma duk annabin da ya zo ne da tauhidi, to da annabi ya zo da wani tauhidin ya gaskata wancan annabin shine wa saddaqa al-mursalin. Allah ya sake faɗa dangane da su kafirai, yace suna cewa a ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shawru ja, yanzu shin kawai sai Muhammad ya zo Makka yace dukkanin abun bauta gaba ɗaya a maida shi guda ɗaya, kawai zai sanya gumakan mu gaba ɗaya duk a ce ba alloli bane ba, wa Allah abun bauta ne guda ɗaya, inna hadha la shawru ja, lalle wannan abun mamaki ne. Sai Allah ya ce wa qalaqal mal'u minhum anamshi wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad, sai zama shuwagabannin manyan manyan kafirai suka tafi suna ainihin gaya wa ainihin mabiyansu suna ce anin shu ku yi tafiyar ku kowa ya kama gaban shi wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri akan ababan bautan ku a ci gaba da bautan gumaka a ci gaba da zuwa gumbokaye a ci gaba da tsabi a ci gaba da kisan kai a ci gaba da duk sabon Allah ku manta da shi inna hadha la shay'un murad kawai akwai dai wata akwai wata makarkashiya akwai wani abu a ƙasa ya akwai wani abin da ake nufi dan gane da mu ce sai ake mana wannan magana ma sami'na bi hadha fi al-millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq wannan fa abin da yake faɗa mu ba mu ji shi ba a ainihin addinan da su gabata kawai ƙarya yake ya kirkiro ne ya zo yana ainihin ba da labari to dangane da wannan Allah sai ba da labari a cikin suratul saff sai ce illa ibadallahi al-mukhlasin ba ne shiga aljanna sai wanda suka zo wa Allah suna masu ikhlasi suna masu tsarkake Allah da ibada suna masu tsarkake Allah da bauta ulaika lahum rizqun ma'lum waɗannan su ne suke da arziki sananne wanda shi ne gidan aljanna Allah ya sa gona ci to a takaice dai baka shiga aljanna dan ka furta kalmar shahada sai ka zo da alqabulu shar'i na hudu al-inqiyadu al-inqiyadu shine ka jawo zuwa ga wannan kalmar da ka furta ya zama tana janka tana jagorantanka ita take controlin din rayuwarka gaba daya ita kalmar shahada ya tabbata cikin alqur'ani da girma dangane da al-inqiyadu a cikin suratul luqman Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah izna goma sha tara kenan a karatun allo in ka dauko daga sani wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah akbarul umur Allah ya ce wa man yuslim duk wanda ya mika wuya duk wanda ya sallama wajhahu fuskan shi da zatin shi gaba daya ila Allah zuwa ga Allah yace inni minal muslimina duk wanda yace shi muslimi ne sai yace wa huwa muhsinu amma fa idan to yana kyautata tauhidin shi ya zama tauhidin shi kyakkyawa ne shine wa huwa muhsinu suka ce a yana kyautata tauhidin shi a karon farko kafin kyautata kowane aiki a ce kana kula da sallah kana kula da azumi kana kula da zakka kana hajji da umra amma tauhidin ka ya lalace kai aikin banza ka samu matsala ranar gobe kiyama a wa huwa muhsinun tauhidi ya zama yana da kyau inji Allah subhanahu wataala to faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya wannan yayi riko da wata igiya abotacciya igiyar da ba za ta tsinke ba ka abunta da ita ita ce igiyar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya ce wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidhati sudur duk wanda ya kafurce kar kafurcin nashi ya saka bakin ciki kar ka damu makoman su tana gare mu kowa zai zo ya same mu inji Allah kuma za mu bada labarin duk abin da suka aikata sannan kuma Allah shine masalin abin da ke cikin kiraza in ma ka bayyana a baki kai kana da kalmatul shahada Allah kan ya san me ke cikin zuciyarka hadisi ya tabbatar ga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihu a cikin ingantaccen littafin kitabul hujja na Muhammad bin Sayyidin Nas wanda na kawo shi a wurin karaturar Laraba in hadisi ne hasan Imam an-Nawawi ya hasana wannan hadisin da wasu daga cikin malamai annabi ce la yuminu ahadukum imani da yanku ba zai cika ba ya zama yana da cikakken imani hatta ya kula hawahu taba'an lima jitu bihi har sai ya zama son zuciyar shi zai bi duk abin da muka zo da shi duk abin da addini ya zo da shi zaka bi abin da qur'ani ya zo da shi zaka bi abin da hadisi ya zo da shi zaka bi shine ka zama mai cikakken imani sai shar'i na biyar as-sidiqu gaskata wannan abin da ka faɗa ya tabbata cikin alqur'ani mai girma Allah ta'ala alif lam mim ahsiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun Allah ce kawai mutane suna tsammani kawai sai a bar su ba za a jarraba su ba dan sun ce sun yi imani Allah ce kalla thumma kalla wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin yace Allah yace na jarrabi wadanda suka gabace su na jarrabi annabawa da mabiyansu na jarrabi sahabbai da tabi'ai to kai waye da Allah ba zai jarraba ka ba kuma Allah yana wannan jarrabawan ne dan ya bayyanar da masu gaskiya a cikin imanin su ya kuma bayyanar da makaryata wanda a baki suka faɗa ya tabbata cikin hadisi ingantacce hadisi Mu'adh bin Jabal yana cikin Bukhari da Muslim annabi ce ma min ahadi yashhadu an la ilaha illa Allah وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار باب ونباوة daga cikin bayin ji annabi da zai furta wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma sidikan min kalbi daga cikin zuciya abin yake fita ba daga harshe ba ya gaskata abin a cikin zuciyar shi da gaske yake sai annabi ya ce duk wanda yazo da wannan ranar gobe kiyama Allah ba zai haramta masa shiga aljanna ba Allah zai haramta namun shi dangane da jahannama Allah zai haramta wuta namun shi illa harabahu Allah ala nar sai abu na shida al-ikhlas lidan Allah ita kanta kalmatu shahada tana buƙatar ikhlasi domin lokacin da kake da ikhlasi a kalmatu shahada to ita za ta jagorance ka zuwa ikhlasi a wajen sauran ayyuka Allah ya faɗa cikin Qur'ani mai girma yace ala ku saurara lillahi dinul khalis addini gaba ɗaya na Allah ne shi kadai tallin tallaya daya a tsantsance addini ga Allah kar a hada shi da kowa qulillahi a'budu mukhlishan lahu dini kace da su ya kai wannan annabi mai girma Allah a'budu ai a'budullah taqdimu mahabbu ta'khir in ji malamin nahwu abinda yake a gaba a dawo da shi ba saboda takaita zance cewar Allah shi kadai zan bauta ba shi kadai nake bautawa kuma mukhlishan lahu dini na tsantsance addinin ga Allah shi kadai bazan hada shi da kowa ba to yanzu imaninka irin wannan ne shine ka zo da ainihin imani mai kyau hadisi cikin sahih bukhari daga Abu Huraira annabi yace mafi arzikin mutane ranar gobe kiyama saurara da kyau mafi arzikin mutane ranar gobe kiyama yace man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi shine wanda yace la ilaha illallah kuma yana mai tsantsance wannan a cikin zuciyar shi ya faɗa ne a baki da zuci ya faɗa ne da gaske kuma baya hada Allah da kowa a wurin ibada shine khalisan min qalbi kenan sai sharadi na bakwai daga cikin sharuɗan la ilaha illallah wanda shine na ƙarshe almahabbatu ya zamo kana son kalmatu shahada din na farko kenan kana son duk abin da tazo da shi kuma kana son duk wanda yake aiki da ita sai an samu wadannan ababe guda uku ka so kalmar shahadan ka so duk abin da tazo da shi na aiko a bari duk inda tace aika aikata inda tace a bari ka so wannan maganar ka bar shi kace da gaske ne na bar shi gaba daya sannan duk wanda yake aiki kuma da kalmar shahada ka ji kai ma kana kaunin shi ashe har da gaske kana da kalmar shahada ba za ka dau makami kana kashe mutane ba kariya kake har a ce bala'i ya kai bala'i a je masallaci aka kashe mutane wani irin lalacewa ne ta wannan al'umma mutane a masallaci ka kashe su waye tsira kuma nan ne wurin aminci fiye da ko ina a duniya masallaci amma a zo masallaci a garin musulmai a jihar musulmai a yankin musulmai a kashe masallata to waye tsira kuma wanda yake kasuwa ko wanda yake shago ko wanda yake tuka mota ko wanda yake gona min babu a wala aka kashe shi kenan in dai har zuciyarka ta kekace kafircinka ya kai zaka shiga masallaci ka kashe mutane to karshen lalacewa kenan Allah kiyaye yasa ake almahabbatu ka so masu kalmatu shahada ya tabbata cikin alqur'ani mai girma Allah ya faɗa dangane da almahabba yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillahi yace daga cikin mutane akwai wanda suna rikan kishiyoyin Allah a matsayin abin kawai suna rikan waɗansu ababai a matsayin abin bauta wanda ba Allah ba kuma yuhibbunahum ka hubbillahi yuhibbunahum suna son waɗannan ababai suna son gumakansu ko suna son shehulansu ko waliyansu ko bokayansu ko matsafansu ka hubbillahi kamar yadda suke son Allah a fassara na farko kenan wasu malami suka ce aka hubbillahi kamar yadda masu imani ke son Allah kamar yadda mai imani da gaske ke son Allah yadda sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali da Aisha da Fatima suke son Allah haka su kuma suke son waɗannan abubuwa yuhibbunahum ka hubbillahi kenan Allah sai ya ce wallazina amanu waɗanda suke imani na gaskiya kan ashaddu hubban lillah suna da tsananin so dangane da Allah su kaunarsu gaba ɗaya dan tana wurin Allah ne shi yasa annabi da zuciyar shi ta cika da kaunar Allah sai ya ce لو كنت متخذا خليلي لاتخذت أبا بكر خليلا yace inda a ce zuciyata akwai wani wuri da ya rage da zan kaunaci wani a matsayin khalil to da Abubakar na ma da shi khalilu a cikin zuciyana amma babu sauran wani fili son Allah a cikin zuciyar gaba daya zan so ka amma ba matsayin khalilullah ba sai dai habibu amma khalilu zuciyar annabi babu wani abin da shi ba in ba Allah ba to sai Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah idan da gaske ne muna son annabi muna bin shi muna masa da'a ko yazamu akwai almahabbatu na tauhidi a cikin zuciyarmu kada zato ana fada da tauhidi kada fada da masu fada da shirka ana fada da shirka kada fada da masu kare tauhidi yazanto duk wanda ke ba tauhidi kariya kaji kana kaunan shi duk wanda ke yakan shirka kaji kana kaunan shi duk wanda ke wa tauhidi zagon kasa saboda ya burge yan siyasa ko ya burge kungiyar shi ko ya burge shugabannin shi kaji wannan kafin ya nuna riga da shi wannan shine sunna na gaskiya Allah ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim hadisin Anas bin Malik Allah kara masa yadda annabi ya ce la yu'minu ahadukum alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in imanin da ku baya cika sai ya zanto na fi soyuwa a gare shi ya fi kaunata fiye da kowa yaji kana kaunan Allah da manzo fiye da dan da ka haifa fiye da iyayenka fiye da mutanen duniya gaba daya wannan shine tauhidin ka yayi kyau kuma da shi zaka jera da gobe kiyama kai farin ciki amma duk lokacin da kaji a ranka an taba Allah an taba manzo an taba Qur'ani an taba sunna kaji babu komai saboda dan kawaici a hada kai kar ayi magana saboda maslaha ko ka samu matsala ko kuma saboda burge wasu ƴan siyasarka wasu shugabanninka duk lokacin da ka fifita kaunansu ko kuma abin da suke so fiye da abin da Allah da manzo ke so tauhidin ka ya samu matsala akwai buƙatar kuma ka tashi ka gyara domin ka je ka yi farin ciki ranar gobe kiyama wannan ita ce gaba ta ƙarshe abin da muke addu'a Allah subhanahu wataala ya ainihin azurta mu da kyakkyawan tauhidi duniya da lahira ya Allah ka gyara mana imaninmu ya Allah ka gyara mana tauhidinmu ka ba mu sabati akan tauhidi har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka sa kalmar da shahada da zamu tace ƙarshen kalmar da zamu furta muna ba kuma gaskata ta a cikin zuciyarmu ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya Allah muna roƙonka da sura ka mafiya kyau da sifofi ka mafiya kamala wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka yaye mana kunci da damuwa duk waɗanda suke da bukatu na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya duk waɗanda suke da nauyin bashi Allah ka yaye musu ya Allah ka yaye musu Allah ka budo musu hanyoyin falalanka ya ubangiji duk wanda ke da wutar damuwa ko bakin ciki ko wani iri Allah ka sani Allah ka yaye mishi duk wanda ke da bukata ta alkhairi karama ce ko babba karama ce a wurin ka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka sa mu shiga aljanna da rahamanka kamisan ta muna zaba wuta kamisan ta muna ta jahannama da rahmarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid qumu ila salati qanitin yarhamukum Allahu rahim
Yeah.